الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne, wanda ya daidai da daren 16 ga watan Jumadal Ula, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, wadda ta daidai da 10 ga watan Mai shekara ta 2009. Wannan shine kasad na 13 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Hikbatun min at-Tarikh, ta'alifin Sheikhin Malami Uthman dan Muhammad bin Al-Khamis, Allah barakacin sarki ya saka mishi da alkhairi. Jama'ar musulmi, tun daga kaset din farko har zuwa kaset na 12 na jiya, wanda ainihin muka bayyana cewa duk an karkare ne a karatun shimfida da kuma muqaddima ta tarihin musulunci, da wannan babban malami ya nemi ainihin ya rubuta dan ya tabbatar da abubuwan da suka inganta tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haihuwar shi, da kuma tantance abubuwa a bisa tsari na ilimi. Tsira da amincin Allah su tabbata ga annabin shari'a Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil akhirati wal ula. Abinda ya kai akai doguwar muqaddima saboda matsala ce wanda yake ba dan aka samu Yahudawa da ƴan Shi'a da sauran zindikai suka ainihin saka hannun hagu suka dagwalgwala tarihin musulunci ba, da babu abin da zai ja ai wannan doguwar muqaddima, domin tarihin addinin musulunci fari sol ne har ya fi nono haske, zaki ne coyin da shi har ya fi zuma. To amma da aka samu waɗannan sun zo sun ainihin gurɓata al'amura, dole ne ai wa jama'a bayanai akai. Akwai da yawa daga cikin malaman da ke danganta kansu zuwa ga sunna waɗanda gazawa da karancin ilimi na tace abubuwan da suka karantar da ahlus sunna, su ma sun taimaka wajen gurɓata da yawa daga cikin tarihin addinin musulunci. Don haka a yau zamu fara tarihi ne wanda duk duniya da lahira babu irin shi, domin tarihin wani babban mutum ne wanda Allah madaukakin sarki bai taba halitta irin shi ba, kuma Allah ba zai sake yin halitta har abadan abidina wanda ta kai darajar shi ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka jama'a, tsarin karatun yadda zamu yi shi, zamu rinka bi muna karanta abubuwan da Malam Muhammad ya rubuta mana, abubuwan da suke buƙatar ta'aliki ko sharhi zamu tsaya mu yi. Amma saboda mu bada amana ta ilimi, al'amuran da malam yake ishara a ƙasa na wasu ta'alikat, sharhohi ko takhriji, bayanin inda ya dauko wasu maganganu da yadda akai maganganun suka inganta, zamu rinka bi muna karanta su. Ma'ana zamu yi karatun ne a hankali, kamar yadda muka karanta littafin Sifatus Sala, yadda muka karanta littafin Ahkamul Jana'iz, yadda muka karanta littafin Sarimul Battar, wato dai al'adar karatun mu ta tsinta kwarkwata harafi da harafi, abi har a sauke a hankali insha Allahu ta'ala. Tsari na biyu, duk abin da kake da tambaya da shi daga abubuwan da aka yo karatun a baya zuwa abubuwan da za a zo a ci gaba da karantawa, kana da ƴancin ka ainihin rubuto shi a takarda irin ta tambaya. Nace takarda irin ta tambaya, ba wasiƙa ba, domin ba mu da lokacin da za a zauna a karanta shurerewar wasiƙa. Amma an ka rubuto tambaya game da kaza, to babu laifi sai a tsaya a bada ansa kafin ko kuma dabda tashi da darasin da za a ainihin fuskanta insha Allahu ta'ala. Kamar yadda jama'a suka sani, jeren giyar kasusuwa da ake saurare na video ko ake kallon su da makamantansu, dukkan su mallakar Darul Hadisi Salafiyya ce wadda take nan Zaria a Najeriya. Kuma wannan cibiyar bata halatta wa kowa ba, kuma ba za ta halatta wa kowa mallakar asalin haƙƙin waɗannan ɗabi'i ba. Don haka a bar mu ƴan Darul Hadisi, mu ne za mu yi ƙwanmu, mu ne za mu ƙyanƙyashe shi da ikon Allah, kuma za mu yi abin da za mu iya ne. Ba mu yi alƙawarin za mu gamsar da jama'a ba, za mu yi abin da za mu iya ne. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu. Babban malami Al-Sheikh Muhammad, wato Uthman ibn Muhammad bin Al-Khamis, yace al-babul awwal, babi na farko, al-ahdathu at-tarikhiyya min wafatin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ila sanati 61 hijriyya. yace babi na farko abubuwan tarihi da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama تمهيد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شمبتر أيكود منزو ميجرما صلى الله عليه وآله وسلم ما ناوانن بادي زي مكا بياني ندنگني دا أيكود منزو الله صلى الله عليه وآله وسلم دا أكي شيني شارب بجي نواني جوين جوي حالي دا تن أدم يسامو أتكين الديني دا تتلي da rayuwa da siyasa da zamantakewa duk inda duniya ta kai da haɓaka ilimi ba ta taɓa wuce waɗannan tsarika guda biyar ba imma abin duk da duniya take addini ne ko siyasa gwagwarmayar mulki ko siyasar samun dukiya da tara ta da haɓaka ta tattali ko abin da ya shafi gudanar da yaya tsarin zamantakewa zai kasance ko kuma abin da ya shafi yadda rayuwa za ta kasance tsakanin ni da kai tsakanin ke da wance tsakanin kai da wance tsakanin ku da su wani aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya haifar da sauye-sauye masu dama daga abin da wannan ainihin rayuwa ta annabi ta zo ta samu al'ummar duniya suke akai ma'ana annabi ya zo ya ci gyaran duniya gaba daya game da addini don duk lokacin babu waɗanda suke bin addinin gaskiya duk duniya sai wasu ƴan tsiraru daga cikin ahlul kitabi waɗanda ba su karkace ba inji shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka kuma Allah ya ishara cewa qad ja'akum rasulun ala fatratin min ar-rusuli manzo ya zo muku a lokacin da ake fama fatara da karanci da rashin annabawa a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake tunda annabi Isa ya tafi har zuwan shi babu wani annabi a wannan lokacin to a wannan tsakani an samu malaman yahudawa da nasara sun tawasa da hankalin addini sun lalatar da addini sun maida addini ya zama musu hanyar rayuwa ma'ana hanyar da za su sami yadda za su ci su sha su kuma yi buragazarsu don haka addini ya biya gurbace gashi babu annabawa sannan kuma waɗanda ke da addinin sun sayar da addinin da kuɗi sun ainihin wato ya sun haƙura da lahirarsu wannan halin da duniya ta samu kanta yasa da annabi ya zo sai da yawa addini gyara to haka masu addinin ma sai da aka gyara musu zama ƴan siyasa da siyasar sai da annabi ya gyara ƴan kasuwa da masu haɓaka tattali da kasuwancin sai da annabi ya gyara haka zamantakewar yau da gobe tsakanin mutane da mutane mana yaya ake ginin gida yaya ake tsarin zaman makwabtaka ina zaka sa katangarka ina ya kamata wane ya jakwatamin shi sai da annabi ya kawo juyin juya hali game da wannan yaya mu'amala za ta kasance ta ciniki tsakanin wane da wane tsakanin wane da wane za a yi aure za a aurarwa da wane yaya za a yi sai da annabi ya kawo don haka muna son ku gane daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar da muka faɗi duk abin da muka zo gabar da take buƙatar a tsaya a fitar da abin da ake kira fiqhu sira to za mu fitar muku wannan yana daga cikin wani ilimi a cikin tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita tarihin rayuwar manzon Allah gaba ɗayanta alkhairi ce to duk wata gaba da aka zo za a samu wani alkhairi to za mu zo mu ce muku fiqhu sira waɗannan ilmomi muke iya cira daga cikin waɗannan abubuwa misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan zai yi tafiya da matan shi in yana da halin ya dibe su gaba ɗaya sai ya dibe su sai ya tafi da su kamar yadda aka yi a lokacin aikin hajji sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ba shi da hali kuma fa sai ya ainihin yi ƙuri'a a tsakanin su to wadda ƙuri'a ta fada akan ta da ita yake tafiya na'am in ka dubi ƙasar Hausa ba haka ake yi ba a ƙasar Hausa in bai da halin ya tafi da su gaba ɗaya sai dubi wace ce uwar gida to a cikin sunnar manzon Allah babu uwar gida wancan an zo ita za a bai wa priority saboda ita aka fara aurowa babu wannan a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka babu wata mace da take tunanin ita ce madam din gidan wadda take da ikon yau abinda tace shi za a ci a gidan amarya tana so ko ba ta so wannan ba sunnar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Maza Allah ƙuri'a yake, in ƙuri'a ta fado kan wance, tayuwi ita aka fara aurowa sai a tafi da ita, tayuwi ita ce ta ƙarshe sai a tafi da ita. To yanzu in muka zo nan sai mun bayyana yaya wanda fiqhu zamu iya cirewa daga wannan gabar. Misali, to malamai sun zauna sun yi rubuce masu dimbin yawa. Daga cikin malaman da suka shahara ya rubuta littafi ne mukhtasar ne na sira shine Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Imamu Da'awa, Allah ya gafarta mishi. Littafi ya rubuta yace mukhtasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam, takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ikhtisari ne daga littafin Ibn Hisham. Amma fa'idar da yake kawo, an ya gama kawo tarihin sai yace a cikin wannan gaba ta tarihi mun iya fahimtar manzon Allah yana kaza, manzon Allah yana kaza, manzon Allah yana kaza, manzon Allah yana kaza. Kenan me ake jira? Sai aiki, domin shi kadai ne zaka bi ka tafi aljanna, shi kadai ne zaka kafircewa kai tsayen aka tashi kiyama wuta za a yi da kai. Babu binciken custom duty ko wani abin nan, wuta kai tsaye, kana da visa ko baka da visa, wuta kai tsaye za a kai ka saboda ka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka jama'a, wannan bawan Allah ya kai, wannan bawan Allah ya isa, ya cancanta a zauna a karanta tarihin shi. Sannan tarihin shi yana nan cike a cikin Alqur'ani, yana nan a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana nan a bakunan sahabban nan da suka zauna tare da shi, sun fi kowa sanin halin shi. To a ƙarƙashin wannan malam yake cewa fil yawmil ithnaini as-sani 'ashar min rabi'in al-awwal imtanna Allahu tabaraka wa ta'ala 'ala al-bashariyyati al-jam'a bi wiladati sayyid al-bashariyya wa hadiha Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib الهاشمي القرشي ولد يتيم الأب وعاش بعد السادسة يتيم الأب ويتيم الأم والأب إذ مات أبوه وهو في بطن أمه وماتت أمه وهو في السادسة من عمره فكفله جده عبد المطلب ولكنه مات بعد سنتين فكفله عمه أبو طالب ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم الأربعين من عمره بعثه الله مبشرا ونذيرا فقام برسالته خير قيام وبلغ ما أمره به ربه أن يبلغه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فعاداه كبراء قومه وآذوا من تبعه من الناس وقد تبعه أقوام باعوا الدنيا واشتروا الآخرة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ونصروا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون واستمر في دعوته صلوات الله وسلامه عليه زهاء 13 سنة حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة التي نورها الله تبارك وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر معه أصحابه وتركوا الأموال والأولاد والدور وذلك في سبيل الله تبارك وتعالى ولما وصل إلى المدينة آووه أهلها ونصروه وغزوه وعزروه وعادوا الناس كلهم لأجله صلى الله عليه وسلم وأسوا المهاجرين بأموالهم ودورهم بل وأزواجهم فكان الأنصاري له زوجتان يقول للمهاجر اختر أيهما شئت أطلقها فتتزوجها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون واستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته حتى شملت الجزيرة كلها إلى أن جاء اليوم العظيم الذي فتح الله فيه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة ودخل أهلها في الإسلام
ودانت بعد ذلك الجزيرة العربية كلها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد 23 سنة من الدعوة والجهاد جاء القدر المحتوم المصدق لقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
To wannan takaitaccen abubuwan da malam yake fadi ga su kamar haka. Malam yace fil yawm athani ashar arana ta 12 min rabi'in al-awwal tawatar rabi'in al-awwal imtanna Allah tabaraka wa ta'ala 'ala al-bashariyya Allah mai albarka da daukaka yayi baiwa ga dukkan ainihin wato halitta ta dan adam jama'a baki ɗayan su Allah ya wannan baiwa ma'ana musulmi da kafirai jajaye da bakake larabawa da waɗanda ba larabawa ba dukkan jinsi na dan adam Allah ya musu baiwa bi wiladati sayyidil bashariyya ta ainihin wato haihuwar shugaban ainihin wato ɗan adam baki ɗaya wahadiha kuma wanda yake shine mai shiryar da su Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wato Muhammad dan Abdullah dan Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi ba Hashime kuma ba Quraishi wulida yatimal ab an haife shi ne a lokacin ba shi da uba wato yana da maraicin uba uba ya rasu tun kan haife shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa aisha ba'da as-sadisati yatimal abi wal ummi sannan ya rayu bayan shekara ta 6 sai kuma ya zama marayan uba da uwa wato a daidai shekara ta 6 kuma sai mahaifin shi ta rasu a halin dama shi marayan uba ne kuma ba shi da uba kenan yanzu ya hada gaba iz domin kuwa mata abuhu mahaifin shi dama ya rasu wa huwa fi batni ummihi a halin yana cikin mahaifiyar shi wat matat ummuhu mahaifiyar shi kuma ta rasu wa huwa fi sadisati min umrihi yana shekara 6 daga cikin rayuwar shi kafalahu jadduhu sai kakan shi ya dauki nauyin tarbiyyar shi kakan nashi sunan shi Abdul Muttalib wa mata walakinahu mata ba'da sanatayn sai dai bayan shekara 2 shi ma sai ya rasu a lokacin annabi yana shekara 8 kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa kafalahu ammuhu sai ainihin babban shi wato wan mahaifin shi sai ya dauki tarbiyyar shi Abu Talib shine Abu Talib Allah madaukakin sarki ya kara wa annabi tsira da aminci walamma balaga sallallahu alaihi wa alihi sallama al-40 min umrihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kai shekara 40 daga cikin rayuwar shi ba'athahu Allahu mubashiran wa nadhira sai Allah ya aiko shi a matsayin mai al-bushir kuma mai gargadi fa qama bi risalatihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsayu domin isar da sakon da Allah ya turo shi da shi khaira qiyamin kyakkyawar tsayawa wa ballaga ma amarahu bihi rabbuhu kuma ya isar da abin da ubangijin shi ya neme shi da ya ainihin isar da shi an yi ballaga wato ya isar da wannan sako annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan sako ne da Allah ya turo shi li yukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da mutane daga duhwai na kafirci zuwa ga hasken musulunci daga duhai na ainihin bid'a zuwa ga duhu zuwa ga haske na musulunci daga duhu na zalunci zuwa ga haske na adalcin musulunci a ƙarƙashin wannan fa'ada hukubara qaumihi sai manya daga cikin ainihin jama'a shi sai suka saka gaba da kiyayya tsakanin su da shi domin a ƙarƙashin wannan zaluncin da duhun su kuma suke rayuwa shi kuma yazo ne dan ya kawo haske kaga ba za su so haka ba wa'azahu suka cutar da shi wa'azau man tabi'ahu minan nasi kuma suka cutar da waɗanda suka bi shi daga cikin mutane wa qad tabi'ahu aqwamun wasu mutane ne mutanen kirki suka bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba'u dunya waɗanda suka sayar da duniya suka nuna ba su buƙatarta washtaraw al-akhirah suka sayi lahira wajahadu fi sabilillah suka tsaya suka yi gwagwarmayar jihadi wajen tayar da addinin Allah da kuma kare hanyar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu
wa nasarullaha, suka taimakawa Allah, wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallama, kuma suka taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, talakawan almajirai wadanda aka kore su daga gidajensu, wa amwalihim, aka wartake su daga dukiyar da suka mallaka, aka murde, aka kwace, duk suka hakura. Yabtaguna fadlan min Allah, ba dan komai ba sai dan suna neman falala ta Allah madaukakin sarki, wa ridwana, kuma suna neman yarda Allah madaukakin sarki. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, kuma suna nufin taimakon Allah da manzon Allah. Wadannan talakawan su suka cancanta a taimakawa, shine takadirin. Ma'ana talakawa wadanda suke saboda talauci har suka kai ga bukata, bukatar da asalin abin da ya saka su a ita ita ce hijira. Wasun su masu hali ne, amma hijira da suka yi ta ja musu talauci. Waɗannan talakawan me yasa aka kore su daga kasashensu da gidajensu? Saboda sun yi imani. Me yasa aka kwace dukiyarsu aka kore su? Saboda sun yarda da Allah. Sannan kuma Allah ya ce duk da haka suna neman falala daga Allah da kuma yarda Allah. Bari in tsaya in yi ta'aliki akan waɗannan gabobi. Wannan aya ta kawo tarihin asalin almajiranci a musulunci. Wato asalin almajiranci a musulunci, mutum ne wanda yake zaune a ƙasarsu cikin wadata da kwanciyar hankali, sai ya yi imani da Allah, sai mutanen shi suka kore shi, suka wulakanta shi, sai ya tafi ya samu kanshi a halin shi baƙo ne, talauci ya kammishi da rashi. To wannan mutum shi ne almajiri. Amma wannan almajirancin ba yana yin shi don neman komi ba ne, sai neman me? Sai neman yarda da kuma ainihin falalar Allah, sannan sai neman taimakawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shi ne asalin abin da ake kira almajiranci a musulunci. Domin asalin kalmar almajiri dama daga almuhajir ne, don haka da na zo kai tsaye na fassara lil fuqara'il muhajirina, talakawan almajirai. To waɗannan su ne asalin almajirai a musulunci. Don haka ba a cewa babu almajiri a musulunci, don aka ce babu almajiri a musulunci, to an kore ire-iren waɗannan ayoyi kenan. To amma yaya almajirancin yake? Menene yake faruwa? Kunjiyar da yake faruwa me wadata ne, me natsuwa ne, ba shi da wata matsala, sai yadda da Allah, sai dangin shi suka kore shi, suka kwace dukiyar, sai ya tafi ya samu kanshi a halin bakunci. To sai Allah ya ce lahu, ai a diba a bashi, ya dace a diba a bashi. Wannan shine asalin almajiranci, ba ma musun wannan. Amma matsala ce ta faru a kasar Hausa, Bahaushe sai ya mai da karatun allo hanyar samun kuɗi tun daga sama har ƙasa. Shine shi malamin da ke karantar da karatun allo sai mai da wannan hanya ce ta iktisabi, wato tara dukiya. Su almajiran su ma sai suka zama hanyar tara dukiya. Dan haka wannan almajiranci da ake a kasar Hausa, wanda za a tara yara ana karantar da su alqur'ani, yana da asali. Menene ya faru? Mutane ne suke towa daga kasar Mauritania da kasar Algeria, waɗanda aka fi sani da buzaye a yau, su ne shanakifa. Idan suka zo sai su samu zaure, sai su zauna suna karantar da ƴaƴan anguwar karatun alqur'ani. Mutane suna ɗibo sadaka, abinci suna kawo musu, da su da almajiransu, wato da su da ɗalibansu suna ci. Wannan ita ce ɗabi'ar da shanakifa, su ne buzaye suka zo da ita a ƙasar nan, su karantar da alqur'ani, a ciyar da su abinci. Amma babu ko ɗayansu da yake rubutun sha, babu ko ɗayansu da yake baiwa yaro kwano ya je, ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago. Babu ko ɗayansu da zaka gan shi yana yawo da dauɗa da yagaggen riga, yana soshe-soshe ko ya kwana 40 da yi wanka ba. Babu wannan. Me ya faru? Yayin da Bahaushe ya alkafira ya shigo cikin wannan harka, to gaba ɗaya sai dagwalgwala harkar gaba ɗaya, sai bai da ita harkar neman kuɗi, kuma ya bi waɗannan ayoyi da hadisai, duk ya kare kanshi akan cewa ai gashi alqur'ani ya tabbatar da wannan abin da yake. Shine Bahaushe ya zama malamin allo, sai ya zo ya zauna. Idan ya zauna sai ya ɗiba ainihin robobi ko kuma kwanuka ko kwanni, sai bai wa yara, sai a tafi bara, a barato abinci, a je a barato kuɗi. Daga haka yara ba tarbiya, babu hatta shi karatun alqur'ani. Jama'a, wannan bid'a ce, musulunci bai santa ba. dan haka duk sanda muka ce almajiranci to ba muna irin ba muna nufin irin wannan almajiranci da Bahaushe ya kawo a kasar Hausa ba wannan bid'a ce ba a taba sanin ta a musulunci ba dan haka wannan bid'ar ma ta zama munhasira a kasar Hausa da inda Hausawa suka je suka harba in ba haka ba tafi kasar Adamawa ba inda zaka shiga garin Yola kaga almajirai suna yawo kokon bara ko kaji ana ko dan kanzo ko dan dago-dago babu inda zaka gani a cikin garin Yola amma in ka taho Jimeta zaka zo ka samu saboda akwai Hausawa Kanawa da ƴan Jigawa da waɗanda suka taho daga Katsina sun zo sun baiwa yara kokonni suna yawo a cikin Jimeta amma a cikin Yola fa zaka je ka samu malami ne daga Kamaru ya zo Bafulatani ne an dauki yara an bashi yana karantarwa idan ka zo ka kawo mishi yaro sai ya ce to ka kawo abincin da zai rinka bashi ka kawo kuɗi sai ya dauki mai dafa abincin tana dafa musu abinci ka kawo sabulun wanka da wanki ya tara wa yaro a cikin adaka yana karantar da yaran yana bi yana lura da tsaftar su wanka da wanki da lafiyar su da makamantan haka idan rashin lafiya ta kama yayi musu magani in abu yafi karfin shi ya aika a kira ka ka zo ka kula da danka ko kuma ka dauke shi yana nan yana karantar da shi alqur'ani ranar didda ya sauke zai fara karantar da shi nahwu ko ilimin hadisi sai a kira ka a zo a yi mishi walima ya sauka alqur'ani to amma yau za a mai da shi malami shine me za a fara koya mishi ilimin da da shi ake zama malami shine ilimin hadisi ko ilimin nahwu ko sarf ko balaga ko ilimin da ya shafi ulum na ala sai ce to yau za a mai da danka malami daga wannan rana dan haka sai ka kawo bijimin sa in baka kawo ba sai ya ce ba zai ba wannan kuma wata al'ada ce su kuma da suka jingina amma ina son ku gane menene asalin wannan ko dan kanzo ko dan dagwa-dagwa da ƴaƴan Hausawa suke bi suna yi wannan ba musulunci bane kuma wannan haramun ne bai halatta ba dan haka ba wai gwamnati ba hatta mu kanmu dole ne kokarin ya zami da gurgurdan ikon mu wajen kawo wannan abu batar na kada cikas ta hanyar rashin basu din da rashin taimaka musu da kuma wartaka su daga inda muke domin wannan aibi ne ga musulunci ba ado bane ga musulunci na kasa ce kuma wulakanci ne da sunan addinin musulunci kuma wannan abun ba shi da asali ga musulunci amma asalin almuhajir kaji inda Allah ya magana almuhajir da makamantansu a cikin alqur'ani shine mutane ne aka kore su daga gidajensu aka kwace dukiyar aka kore su daga garin suka fita ba su da komai sai suka tafi bakunta sai Allah yake lil fuqara ito a diba a baiwa waɗannan irin talakawan su ne irin almajiran da Allah yake a ba me yasa su waɗannan sun fita ne yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana suna neman ainihin falala ne da yarda Allah sannan wayansurunallaha wa rasula kuma suna taimakawa Allah ne da manzon Allah sai Allah ya ce ulaika humus sabiquna waɗannan su ne masu gaskiya duk wani ne gaskiya da zaka ji a duniya bayan waɗannan to kwaikwayon waɗannan yayi sannan ya zama mai gaskiya wannan aya tana ishara akan cewa masu gaskiya na farko bayan annabawa to su ne waɗannan dan haka Allah ya tattara sai ya ce ulaika humus sabiquna waɗannan su ne asalin masu gaskiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan ita ce aya ta 8 daga cikin ainihin suratul hashr malan yace wastamarra fi da'watihi sallallahu salawatu llahi wa salamuhu alayhi manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ya ci gaba a cikin ainihin wato da'awar shi Allah ya dadin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuha 13 sana wajen shekara 13 hatta amarahu Allah bil hijra har sai da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da hijra ila al-Madina zuwa ga ainihin Madina allati nawwaraha Allah wadda Allah madaukakin sarki ya haskaka ta tabaraka wa ta'ala Allah mai albarka da daukaka Allah ya haskaka Madina ne bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama da manzon shi Muhammad wa hajara ma'ahu ashabu sahabban shi suka yi hijra suka tafi tare da shi wa tarakul amwala suka bar ainihin dukiyoyi wal aulada suka bar ƴaƴa waddu suka bar gidaje wazalika fi sabilillah duk sun yi haka ne wajen tada addinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai albarka da daukaka walamma wasala ila almadina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa madina awahu ahluha mutanen madina sai suka tarbe shi suka rungume shi wa nasaruhu suka taimaka mishi وعزروه suka tsaya wajen kare shi da kuma yi wa addinin tsayayya akan cewa suna nan tare da addinin wa'adun nas kulluhum li ajlihi mutanen madina suka kulla gaba da mutanen duniya gaba daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dan menene tunda yayo gudun hijira ya taho kasar su za su tarbe shi abinda duniya ta so a lokacin annabi ya rasa idda zai zauna to mutanen madina da suka tarbi manzon Allah suka bashi wurin zama to sai gaba ta shiga tsakanin su da dukkan mutanen duniya wa wasaul muhajirina mutanen madina suka kyautatawa al muhajirai bi amwalihim da dukiyoyin su wa durihim da kuma gidajen su suka basu dukiya suka basu gona suka basu jali suka dibi rumfunan kasuwa suka basu gidajen zama bal wa azwajahum kai har ma da ainihin wato matayen su suka dauki mata suka basu a dau tsaleliyar budurwa a baka in an rasa budurwa da za a baka a dauki bazawara in an rasa matar aure a sake ta a baka ka aura ba a taba samun mutanen kirki irin waɗannan ba ina fata an gane fakanal ansariyu lahu zawjatan sai a samu al ansari mutumin madina yana da mata biyu yaqulu lil muhajiri sai gaya wa al muhajir ikhtar kazai ayyahuma shi'ita wadda dukka so utalliquha sai in sake ta fata tazawwajuha kai sai ka aure ta hadisi sahihi ya zo akan haka a cikin sahihul bukhari a lamba ta 3781 Allah yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana wadanda suka mallaki kasar madina kuma suka mallaki imani wato ga kasa ga kuma imani min qablihim tun kafin zuwan wadancan muhajirai yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar duk wanda ya gudun hijira ya zo gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu idan suka dau abu suka bayar ba su da sauran bin zuci da wannan abu ba sa jin kirjin su kuma yana tunanin kai gona ta da na bawa ne mata ta da na sakawa ne ya aura jama'a ina son ku tsaya ku yi nazarin mutanen nan ba za ka taba zama mutumin kirki ba sai ka kwaikwaye su ma'ana sai ka zama photo star din su kai baka isa ka zama irin su ba baka isa har kiyama ta tashi Allah ba zai yi irin waɗannan mutanen ba domin Allah ba zai dada manzon Allah ya samu sababbin sahabbai ba dan haka sai ka kwaikwayi waɗannan kuma duk kwaikwayen da zaka yi sunanka carbon copy sunanka photo start ba za ka taba kaiwa darajar su ba ku ji jama'a bayan sun dauka sun bayar zakatan su ba sa bin abu akwai abin da ba bayarwa ba wallahi zaka sai da shi bayan shekara 10 in magana ta tayi sai ka ce kai lokacin nan ban tafi makaranta ba an da kudi sai da na sai da kekena har yanzu zuciyarka tana kan me tana kan keken kana da kulafucin shi kenan su dauka suke suna bayarwa kyauta sai su deleting abin su share abin daga zuci gaba daya ya zama babu shi a zuciyarsu shine wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu sai su ji ba su da sauran wata bukata ga duk abin da suka dauka suka bayar wa yusiruna ala anfusihim sannan suna fifita wanda ya hijira suna fifita shi akan kansu walau kana bihim khasasa koda wannan abin nasu ne na musamman abu ne misali da baka sa matarka ta hada maka wani girki wanda duk duniya babu irin abin da kake so fiye da shi ka zauna zaka cike nan sai aka ce manzon Allah yayi bako daga Makka dashi nan ya turo gidanka dan ya zauna tare da kai sai ka dauki wannan abin sai ka bayar ka fifita shi akan wannan abin tare da cewa wannan abin abu ne na musamman aka tsaya akai maka ma'ana wannan beta soup ce akai maka miya ce ta musamman akai maka amma tunda kaga ga muhajiri yazo sai ka dauka ka bashi koda wannan abin naka na musamman ne wa man yuqashu nafsihi Allah madaukakin sarki yace wanda duk aka kashewa bakar ko bakin jin kyashi ko bakar ruwa dake cikin zuciyar shi fa ulaika humul muflihun waɗannan sun dace wato duk wanda Allah ya sa yafi karfin zuciyar shi akan ya dauka ya bayar to wannan mutun ya dace zai samu aljanna jama'a waɗannan ayoyi guda biyu da aya ta 8 da ta yabi muhajirai da aya ta 9 da ta yabi ansar har abada Allah ba zai sake yaban wasu mutane ba duk imanin su da irin wannan yaban kokari kake ina ma zaka samu ka shiga cikin wallazina ja'u min ba'dihim, yanzu kai kokarin da zaka yi tayi kenan shine kana fatan ne Allah ya sa kai ka zama photo start din su, amma maganar kai daidai da su bata taso ba. Ku dubi su muhajirai, Allah da ya tashi sai ya buga musu stamp yace ulaika humus sadiqun, su kuma al ansar fa, sai Allah yace fa ulaika humul muflihuna, waɗancan su ne masu gaskiya, waɗannan su ne waɗanda suka rabauta. Kenan da Allah madaukakin sarki yace wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo a bayan su, me suke kokarin su kwaikwaya? Zama masu gaskiya, su zama masu samun rabo irin rabon da waɗannan suka samu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Bahaushe yace waiwaye adan tafiya. Ku duba gabar farko daga cikin ainihin karatun da muka dauko, inda yace fil yawmil isnaini as-sani 'ashar min rabi'in al-awwal, a ranar litinin wadda ta daidai da 12 ga watan rabi'in al-awwal aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama. A ƙasa sai malamin ya ce hunaka ikhtilafun fi tahdidi yawmi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, akwai sabani game da keke da keken wacce rana aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Anan malam ya kawo abin da yafi shahara daga mutane ne, tare da cewa wannan abin bashi da wani dalili, kuma dukkan sauran maganganun ma da aka yi ba su da wani dalili. Shi yasa a can baya, idan ba ku manta ba, nake cewa in ka yanke irin wannan maganar yanke kai tsaye, to kai ƙarya. Dan haka kaga malam dan ya kauce daga yin ƙarya a ƙasa ya marmaza, yace amma fa akwai sabani mai yawa game da ainihin keke da keke wacce rana ce. Na'am, rana dai dangane da rana, kun ba ku ranar litinin ce. Annabi ya faɗa haka a cikin hadisin da al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito, cewa an haife shi a ranar litinin, wannan babu shakka akai. Amma 12 ga watan rabi'in al-awwal, ko 9 ga watan rabi'in al-awwal, ko 17 ga watan rabi'in al-awwal, ko 23 ga watan rabi'in al-awwal, ko 27 ga watan rabi'in al-awwal, shin a wace shekara ce? Ma shekarar giwaye ce ko kafin ta ne ko bayan ta ne? Duk waɗannan maganganu ne da malamai suka yi sabani akai. To saboda a wancan lokaci nayi maganganu kwarai da gaske, shine yanzu nake so in karanto muku kaɗan daga abin da malamai suka faɗi dangane da wannan mas'ala insha Allahu ta'ala. Dan haka nazo mana da littafin Siratul Rasul wanda Dr. Muhammad al-Tayyib an-Najjar ya rubuta, wanda Ustaz al-Tarikh al-Islami Jami'at al-Azhar, wannan professor ne na tarihin musulunci daga Jami'a Azhar a ƙasar Masar. Sunan shi Professor Muhammad al-Tayyib an-Najjar. A cikin wannan littafin nashi mai suna Siratul Rasul, a cikin shafi na 71 yace al-faslu rabi', fasli na hudu, miladur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ahdi tufulatihi wa shababihi, tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma lokacin kuruciyar shi da lokacin samartakar shi. Malamin ya fara da cewa yakhtalifu al-mu'arrikhuna hawla al-yawm alladhi ulida fihi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bal wa hawla al-aam alladhi ulida fihi kadhalik. Shi malaman tarihi sun yi sabani game da ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama, kai ba ma ranar ba, hatta shekarar da aka haifi annabi ma malamai sun yi sabani akan ta. Wala'alla sirr fi hadha al-khilaf annahu hina ma wulida lam yakun ahadun yatawaqqa lahu mithlu hadha al-khatar. Me ya ja wannan sabanin? Daga cikin dalilan da suka ja aka yi sabanin, na daya, Larabawa ba sa rubuta abubuwan da suke faruwa gare su. In kana son ganin misalin haka, dauki misalin Bahaushe. Larabawa, yadda kaga Bahaushe baya rubuta tarihin abin da ya faru, sai dai yace kaza ya faru ne sanda premier ya zo garin nan, kaza ya faru ne lokacin da gwamna mai wandan karfe ya shigo garin nan. To irin haka Larabawa suka yi, ba dan komai ba saboda ummiya da ke tare da su. Asalin dabi'ar rubutu da karatu ba dabi'a ce da ta shahara tsakanin su ba. Dalili na farko kenan. Dalili na biyu, wanda shine malamin yake kawo a nan, yace me yiwa abin da ya ja wannan sabani shine sadda aka yi annabi ba wanda yake tsammanin zai zama abin da ya zama. Misali, yanzu da ni da makamantana da waɗanda ke ƙasa da ni ko waɗanda suke sama da ni da yawa,
wanda duk yace keke da keken garar nan da aka haife shi sai dai kinta ci fadi ba dan komai ba saboda me an haife mu a kasar Hausa ne kasar da ba a rubutawa kasar da da kwatance ake in ka ce babanka yaushe aka haife ka sai ce sanda aka fadan nehu a bandale haka zai fadi sanda aka fadan nehu a bandale to yaushe aka fadan nehu su kansu ɗan nehu zaka ji aka tambaye su yaushe suka fadan za su ce ba su sani ba dan su ma ummiyai ne ina fata an gane idan kun gane wannan jama'a to wannan yana daga matsalar da in ka ce sai ka gano keke da keken sadda aka haife ka karshen ta sai ka tafi da ƙarya almuhimmu dai ka balaga tunda ka balaga shari'a ta hau kanka magana ta ƙare abu na biyu a lokacin da aka haife Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake tsammanin zai zama abin da ya zama sai da tafiya ta tafiya ya zama abin da ya zama sannan sai a koma ana bincike yaushe aka haife shi ne yaushe kaza yaushe kaza to sai a ji a samu dattawa su kuma dattawan ba su da bambanci da irin waɗannan dattawan namu na ƙasa Hausa in an tambaye su da kwatance za su a wajen kwatancen kuma sai ka ga so da dama suna sabawa in ka ce baba yaushe aka haife ni sai ce sanda kiliya ta koma hannun dama ko kuma sanda aka daina kashe kwabo mai huda ko sanda aka yo nera to wani kwatancen nasu yana zama akwai zabto a ciki in yake ka ga ran da aka kashe Sardauna eh to ran na aka haife ka to sai ka tafi ka tambayi ɗan boko yaushe aka kashe Sardauna in yace maka ran da aka nada sarkin Zazzau Malam Jafaru ran nan aka haife ka sai ka je ka tambayi gidan sarautar Zazzau yaushe aka nada sarkin Zazzau Malam Jafaru shikenan sai ka fara datin daga ran nan amma in ba haka ba al'amarin yana da wahala to lokacin da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake tsammanin zai zama abin da ya zama dan haka ba a rubuta ba kuma ku kiyaye dabi'ar rubutun ba dabi'ar su bace misali fulani a kasar Hausa ba sa rubuta komai da ya shafi tarihin su dan fodiyo ne da suka zo su ne fulanin farko da suke rubuta komai da ya shafe su in ba haka ba duk abin da ya shafi ba fulatani sai kiyasi da haihuwar wata saniya sai rera waka sai ya haddatar da sauran yaran gidan wakar wannan ai shirme ne in saniya ta mutu fa na fata an gane to su dan fodiyo su ne fulanin farko a kasar Hausa da suka zo suka fara rubuta abubuwa keke da keke har suka bi tracing tarihin su can baya in kana karanta littafin Malam Muhammadu Bello ko Abdullahi Gwandu sai ga suna danganta kansu har zuwa sun gano salsala su zuwa ga Annabi Nuhu na fata an gane malan yace wa min ajli zalika to sakamakon saboda haka lam tatasallat alaihi al-abwa منذ فجر حياته ba a dubi rayuwar tarihin annabi tun da farko a sa ido akan yaya take ba saboda ba a san abin da zai zama ba amma falamma azina Allahu an yuballigha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama da'watahu ba'da 40 sana min miladihi akhadha an-nasu yastarji'una adh-dhikriyat allati 'allaqat bi adhhanihim hawla hadha an-nabi lokacin da annabi ya isa ainihin ya fara isar da da'awar shi bayan ya kai shekara 40 sai kuma mutane suka fara komawa suna tuna to wannan mutumin da ya fara kaza sanda aka haife shi an yi kaza suna iya alakanta abin ne da abin da ya zauna a cikin kwakwalwarsu kawai waya tasa'aluna suka rinka tambaya an kulli sharidatin wa waridatin min tarihihi game da duk wani abu keke da keke game da tarihin shi ina yi girma ne nonan waye sha yanzu aka fara bincikar waɗannan abubuwa wa sa'adahum ala zalika ma kana yarwihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama an al-ahdath allati marrat bihi aw marra huwa biha mundu nash'atihi al-ula wa kadhalika ma kana yarwihi ashabuhu wal-muttasiluna bihi an hadhihi al-ahdath sai aka koma ana kuma lura da abubuwan da shi annabi ya iya tunowa ina yaro kaza ya faru a daidai lokacin nan akai wa Ka'aba kaza a daidai lokacin akai kaza a daidai lokacin akai kaza sannan sai dattawa da abokan shi waɗanda suka rayu da shi su ma ana bi ana tambayar su menene za ku ce game da shi yayaye kaza da haka aka rinka gangandowa ana tattaro tarihin shi a lokacin da aka haife shi har zuwa lokacin da ya fara ainihin da'awa malam yace wa bada'al muslimuna hina idhin wa wannan lokaci ne sai musulmi suka fara yastau'ibuna kullama yasma'una min tarihi nabihim suna tattara duk abin da suka ji na tarihin annabin su liyanquluhu ila an-nasi ala tawalli al-usur don su kai wa mutanen duniya waɗannan labarai da suke daukowa ولكن مالن يتي ساي داي مهما اختلفت الروايات في وقت ميلاده duk yadda ike maganganu suka yi sabani game da sadda aka haife shi fa yakadu yajma'u al-mu'arrikhuna ala anna al-milad kana fi an-nisf al-awwal min shahr rabi'in al-awwal maganganun malaman tarihin suna dabda su hadu akan cewa dai duk kai da komowar a daya wato rabin farko na rabi'il awwal aka haife shi fi amil fil a cikin shekarar giwaye ويرجح ان ذلك كان صبيحه الاثنين ابن ما da su malaman suka fi karkata akai cewa wannan haihuwa ta faru ne a safiya ta ranar litinin al-muwafiq wadda ta daidai da at-tasi' min rabi'il al-awwal tara ga watan rabi'il al-awwal sanata 570 ba'd milad al-masih alayhi salam wannan rana da aka ce malaman tarihi sun fi karkata a kanta ita ce me tara ga wata to kun ga sabanin abin da ku kuka fi sabawa da shi shine me 12 to amma ita ma wannan tara ga watan fa ba dalili ne da ita ba kawai dai sun fi karkata gare ta ne amma ba nassi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ni ko sai nake cewa na daga cikin sirrin da yasa wannan abin bai zama an kididdige shi keke da keke ba da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda bai da alaka da wata ibada wadda ita ce muhimmancin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali ranar litinin da take da alaka da rana ce ta ibadar azumi a mako kun ga an santa saboda akwai alaka amma ranar 9 ga wata ko 12 ga watan rabi'il awwal ba ta da wata alaka ta ibada wadda shi ku annabi alaƙar da ke tsakaninmu da shi shine an aiko shi ne isar mana da me sako na ibada a ƙarƙashin wannan abin da yake da alaƙa da sako na ibada shine abin da aka samu mu kwaikwaye shi dan haka sadda ba a aiko shi ba abubuwan da yake yi ba shari'a bace wanda zaka zo kana bauta Allah da su misali kafin aiko shi yana fita bayan garin Makka yana zama yana khalwa khalwan nan me yake ba ruwaito komai daga zikirori ko karatun wani abu da yake ba abin da yake aka ce shine me yana zuwa yana tunani game da al'amarin mutane yana ainihin cin waɗannan dalilaki yana yin wasu ibadoji waɗanda Allah ya dora shi akai amma ba a bayyana waɗanda iri ba me yasa saboda ba mu da alaka da yin waɗannan ibadoji ko waɗannan zikirori ko irin waɗannan tunane dan haka ibadar tana farawa ne daga sadda yake shekara 40 aka aiko shi to daga lokacin ne tarihin shar'anta ibada yake zuwa ga sakon da ya kawo wa musulmi dan haka jama'a ku gane 12 ga watan rabi'il awwal ko 9 ga watan rabi'il awwal ko 17 ga watan rabi'il awwal ko 23 ga watan rabi'il awwal ko 27 ga watan rabi'il awwal wanda sai da malamai suka yi maganganu guda 9 me ya ja sabanin saboda babu nassi to me yasa Allah madaukakin sarki bai bayyana muhimmancin wannan abu saboda babu wata ibada a ciki baka ga ranar da take ita ce rana Arafa ranar 9 ga wata Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa musulmi ita ba saboda me saboda akwai ibada a ciki baka ga ranar 10 ga dukkan wata na ainihin zulhijja Allah ya kiyaye wa musulmi ita ba sun sani me yasa saboda akwai ibada a ciki baka ga Allah ya kiyaye wa musulmi watan ramadan ba saboda me saboda akwai ibada a ciki dan haka alakar ita ce ibada in babu wata ibada a ciki to sanin wannan abu ba shi da wani abu da zaka kallafa wa kanka cewa in baka san shi ba to kai asara don ba shi daga cikin abubuwan da za a tambaye ka ranar alkiyama ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu yace to wannan rana ta 9 ga wata wadda su malaman tarihi suka fi karkata gare ta ita ce ta daidai da 20 ga watan August wato ainihin wato Augustus wato shine watan August ina fatan an gane shine 570 kenan an gane wato hijira miladiya annabi Isa na da 570 ya zama ainihin wato 20 ga watan 8 wato watan Augusta 570 kenan waɗannan su ne abubuwan da ainihin wato na son ɗan karanto mana kaɗan daga cikin shafi na 71 na wannan littafi mai suna Siratul Rasul na babban Professor Muhammadin Tayyib An-Najjar kuma jama'a wannan littafi na daga cikin safan tarihi masu inganci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan ka samu littafin Uyunul Athar. Uyunul Athar wannan littafin ya tattauna dangane da tarihi na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka jama'a, ba hadisi bane, ba aya bace cewa 12 ga watan Rabi'in al-Awwal, magana ce wadda al-Imam Muhammad ibn Ishaq shine ya fara tsinto ta, ya saka ta a cikin littafin shi na sira. To da yake shine littafin farko daga cikin tafan farko na sira, galibin mutane sai suka gino akai, amma fa babu aya akai, babu ainihin kuma hadisi dangane da wannan maganar. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sannan sai ainihin wato magana ta gaba, a tanan ma ne yake cewa wa ka annama azlamati dunya, ina karantuwa daga asalin cikin littafin ne, wa ka annama azlamati dunya, haka ne a wa ba'da na'am wastamarra an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama fi da'watihi, sai manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi sallama ya ci gaba da da'awar shi, yana kiran mutane zuwa ga addini. Hatta shamulat al-jazira kullaha, har sai da ita wannan da'awa ta kewaye kasar Larabawa baki ɗaya, wannan tsibiri na Larabawa gaba ɗaya. Ila an jaa al-yawm al-azim, ana nan har wannan babbar rana ta zo, allazi fataha Allahu fihi li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama makkah al-mukarrama, wadda Allah madaukakin sarki ya bude wa manzon shi makka mai girma. Annabi ya ci makka da yaki, wa dakhala ahluha fil islam, mutanen makka kuma suka ainihin shiga addinin musulunci. Wa danat ba'da zalika al-jaziratu al-arabiyya kulluha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, bayan haka sai ainihin tsibirin Laraba gaba ɗaya suka bi addinin da manzon Allah ya zo da shi, shine wadana, suka yi biyayya, suka bi addinin. Bayan duk wannan gogormaya sai suka bi addinin gaba ɗaya, addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina son a rinka yin waiwaye a don tafiya. Da Annabi ya zo shin da jihadi ya fara? Ba da jihadi ya fara ba. Da ya isa Madina da jihadi ya shiga? Ba da jihadi ya shiga ba. Da kira ya fara. Saboda haka jama'a, da kira ake farawa. Matasa Khawarijawa da ƴan brothers su ne ƴan ikhwanul muslimuna, su daina yaudaranku, su ce muku a kafa ƙungiyar jihadi. Babu wata ƙungiyar jihadi da ake kafawa a musulunci, da'awa ake kafawa. Idan aka kafa da'awar, to sai ya zama ana da'awar, ana karatun Qur'ani, sai a ji Allah yana cewa khudhu hizrakum, to ku rinƙa yin da'awar kuna taka tsantsan, sai ya zama kuna da shirin in an afko muku ku kare kanku. Amma ba a ce wai a kafa ƙungiyar jihadi ba, babu wata ƙungiyar jihadi da ake kafawa. Da'awa ake yi, a yi ta da'awa, amma a cikin da'awar to za a tattali shirin jihadi, kamar yadda Allah yake cewa wa a'iddu lahum mastata'atu min quwwatin wa min ribatil khayl. Idan kun gane wannan da kyau jama'a, Khawarijawa za mu zo mu ji tarihinsu, su dama gaba ɗaya sun taso ne a cikin yaƙi. To haka ƴan ƙungiyar Ikhwan da suka tashi kawai su da jihadi suka fara, a tashi kawai a yi jihadi. Dan haka duk littafansu kamar jindullahi takhtitan, jindullahi kaza, jindullahi kaza, duk maganar jihadi ake yi. Na'am, maganar jihadi, maganar bada muhimmanci game da karantarwa da tace addini da inganta aqida fa, wannan bashi daga cikin ainihin takhtit, tsari ko kuma shirin da ƴan ƙungiyar Ikhwanul Muslimuna suke kawowa. Dan haka in ka zo maganar karatu, wannan bata dame su ba. In har an samu waɗanda suka yarda su yi karatu, in an ce a yi maganar tace aqida, a tace tafsiri, a tace tarihi, a tace hadisai, sai su ce wannan din rikici ne, wannan zai hana a tafi zuwa ga jihadi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama aikin tacewar yayi, yana kiran mutane akan mai, akan tataccen shiga Ka'aba, sai ya samu ga zane, an zana Annabi Ibrahim, ma'ana ga hoton Annabi Ibrahim a Ka'aba, amma da me, da kibiyoyi a hannun shi na tsafi, kibiyoyin da Bahaushe yake kira kibiyoyi na karakara. An yi kaza, za a gane waye ya sata an yi kaza, sai manzo Allah ya ce a share hoton, Allah ya la'ance su, waye gaya musu Annabi Ibrahim yayi haka. Kenan sai an yi me, sai an tsaftace abin da yake ba daidai bane, sannan a gina mutane. Dan haka jama'a, da'awa ta in kungiyar ikhwan bata ce ba shari'a bace domin da'awa ce wanda yake ba manufarta a gina mutane zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba kawai a zo a ce jihadi to bayan jihadi sai me bayan jihadi sai me ba da jihadi annabi ya fara ba dan haka ku je ku saurari lecture ta jihadin dan fodio ba hawan daushe bane wannan lecture ta kasance very technical akwai abubuwa da yawa a cikin ta da nake nufi ina ishara zuwa ga matasa da masu da'awar Najeriya ne waɗanda Yahuda suka rubuta musu cewa dan fodio yazo yayi jihadi 1804 nace ƙarya ne kafin 1804 mai dan fodio yake yi ba sa fadi sai a ce by the year 1804 wato a shekara ta 1804 wani bafulatani mai suna Muhammad dan Usman Shanu suka kare mai talauci ya kama shi sai ya tashi ya gayyato ƴan uwan shi fulani sai suka tashi suka ta buge sarakunan kasar Hausa suna karbe mulkin su abinda suke rubuta kenan abinda zaka ce kafin zuwan kafin 1804 akwai dan fodio a kasar Hausa ina littafan da ya rubuta ya sa musu kwanan wata kafin 1804 suna nan ina karantawa da yake duk ba a bada labari da aka fassara wa samarin Najeriya wannan da an ce jihadi sai su ce dan fodio da an ce jihadi sai su ce dan fodio zuwa yana karantarwa karantarwa ta samu karbuwa har sarkin garin su ya zama yana sha'awar karantarwa yace a dawo da karantarwa gidan shi aka zo aka gina gida da masallaci aka ba dan fodio a cikin fada dan fodio yazo yana karantar da risala mecece risala aqida da fiqhu yana karantar da sahihul bukhari menene sunna yana karantar da tafsiri abinda yake kenan yana karantarwa da hausa yana karantarwa da fulatanci abinda yake kenan a daidai wannan lokaci sai zama jama'ar kasa gaba ɗaya suna tattaruwa suna towa wurin dan fodio har ya zama tun daga wuri mafi nisa shine inda Adamawa take dan fodio yana da dalibai dake zuwa kasar Sokoto daukan karatu to sai zan dan fodio yayi karfi idan gwamnati tana da wata magana da take so talakawa su saurara sai an bi ta hanyar dan fodio to sai gwamnati madadin ta dauka to ai wannan darajar ta ce aikin ta ne don ita ta kawo dan fodio ya zama mata spokesperson ya zama mata medium ya zama shine ke sadar da magana tsakaninta da mutane sai kuma suka fahimci cewa to ai dan fodio yanzu ya fara karfi har an manta da gwamnati yanzu sai dan fodio kenan dan haka dan fodio bai taba magana a bashi mulki ba bai taba yunkurin bari ya musu juyin mulki ba sai suka ce to gaskiya dole ya bar wannan da'awa idan ba zai bari ba fa to jinin shi ya halatta dukiyar shi ta halatta ƴaƴan shi da matan shi da duk daliban shi gaba ɗaya sun halatta a halaka su shine dan fodio ya gudun hijira ya koma kasar Niger da yaje can Niger me yayi zuwa ya zauna ya ci gaba da karantar da su amma zai yi duk kasar daliban shi su tashi su koma can sai aka gallabi daliban shi aka ta kashe su ana wulakanta su to yana can sai ya ce to yanzu dole a shirya a zo a tsarkake kasar nan daga azzalimai dan a dawo da kasa ta zauna lafiya shine aka zo aka yi declaring sai zama daidai lokacin shine 1804 to da yake ba Yahude da dan boko mugu yana da guntun tarihi daga nan tarihin su yake farawa dan haka sai suka yi makirci da ya 2004 sai suka ce to za a yi bicentenary wato cika shekara 200 da jihadin dan fodio shine ƴaƴan shi da jikoki sarakunan gargajiya suka yi ta hawa da wakai suna ta sukuwa shi yasa nazo nan muƙabalanci wannan aiki da cewa jihadin dan fodio ba hawan daushe bane nace matakin farko na jihadi da dan fodio shine me imani da Allah koyan ilimin addini sannan me karantar da ilimin addini to da aka tayar mai ba zai karantar ba ba zai yada ba sai ce mu tashi mu kare kanmu da aka kare kai din sai koma yana gaya wa su Bello da Abdullahi mu fa dama ba yaki muka zo ba mun zo mu karantar da jama'a ne aka hana mu to tunda mun kwantar da fitina mu zo mu ci gaba da aikin mu sai aka ci gaba da aiki saboda haka matasa abinda muke so ku suranta kenan ku suranta cewa Annabi yazo ya yada musulunci ne musulunci yazo ya yada har da aka hana shi din amma ba a tayar mai rayuwar shi ba bai ce bari ya hijira ba an hana shi sai zama sai lokutan da suke watanni ne masu alfarma anan kowa zai baje kolin shi sune lokacin aikin hajji da lokacin watan al-Muharram, da lokacin watan Rajab, to waɗannan watanni kowa zai zo ya baje kolin shi. To a daidai lokacin sai Annabi ya fito aikin Hajji, yana cewa ya ku al-Hazai, ba za ku yarda da ni ba tun daga saman bakwai Allah ya aiko ni, dangi na Qurayshawa sun ki yarda da ni. Yana cikin wannan aikin ne mutanen Madina suka ji wannan sakon, sai suka ce mu mun yarda da kai, kuma bayan mun yarda da kai, mun yarda da kai a madadin mutanen mu, bayan haka kuma mu nema kamara baka dawo garin mu. Waɗannan mutane da suka ari bakin ƴan uwansu suka sha zuma, ba albasa ba, zuma suka sha, da suka koma sai suka faɗa wa dangin su, mu fa mun ari bakin ku, mun shawo muku wata zuma, wani mutum ne Allah ya aiko shi, dangin shi suka ƙi shi, mun rungumo shi zai dawo garin nan ma. Sai mutanen Madina suka ce musu, ku ƴan halal ne, kun kyauta mana, kun yi mana wakilci mai kyau, hajjin ku ta yi kyau. Aka je aka ce manzo Allah ya to, manzo Allah ya ce Allah bai umarce ni ba, sai sadda Allah ya umarce shi sannan ya taso ya taho. Haka za mu yi ta gwagwarma yanzu muna karantar da mutane addinin Allah, daga cikin fiqhun da za mu ɗauka kenan. Muna ta koyan karatu, muna nuna wa mutane, kuma muna cewa kaza zalunci ne ba kyau. Masu mulki su aka sani da zalunci. Haka ɗan fodiyo ya rinƙa gaya wa sarki Yunfa, yana cewa ka sani da cewa Allah na rusa gwamnatin azzalimin musulmi, ya bar gwamnatin kafiri mai adalci. Menene adalci? Shine ka bar mutane su yi addini, jininsu ya tsaru, dukiyarsu ta tsaru, nasaba, zinace-zinace da barna duk a hana, sannan a samar da kyakkyawan yanayi na rayuwa, ruwan sha, wutan lantarki, da duk wasu abubuwa da ake bukata. In aka samar da wannan, ko da shugaban kasar kafiri ne, sai Allah ya bar gwamnatin iya sadda ya bata tazara. Amma idan aka samu musulmi yana zalunci, me zalunci? Shine ya hana addini, ya bari a yi ta zubar da jini, irin yadda sarkin Kano Ado Bayero, da irin yadda gwamnan Kano shekarau suka bari ake a Kano. To irin waɗannan masu mulkin ba idda Allah zai kai su, ku kiyaye, ba idda Allah zai kai su. Allah ba zai dubi sallarka da azuminka ba a nan. Allah ba yana dubanka a musulmi ne mai sallah da azumi ba, yana dubanka mai mulki ne wanda ake zubar da jini a ƙarƙashin mulkinka, kuma jinin ya zama jinin banza. Fa yazhabu hadaran, ya tafi a banza, a ci dukiya, dukiyar ta tafi a banza. To duk wani a daidaita sahu da ake cewa ƙarya ne. Saboda haka jama'ar musulmi ku kiyaye, dan haka ɗaliban ilimi ku rinka darasuwa da yaya sirar manzon Allah take. Kar ku je a maida ku ƴan oda, sai ka je ka samu wai a ce wai wai za a kafa kungiya, wai za a tayar da jihadi. Za a tayar da jihadi akan me? Ba haka ake ba. Musulmi ba a kafa kungiyar jihadi, musulmi yana karantar da al'umma ne. In aka hana shi karantar, wato a nan ne sai ce bari in kare kaina. Amma bai yiwuwa anguwa ka zo ka sai fili a anguwa jama'a, ka ce to jama'a lallai mun zo ne mu kafa muku ƴan daba a anguwan nan. Za su yarda? Za su yarda ba. Amma jama'a mun zo ne mu kafa muku shaguna da za su rinka sayar muku da magi, da omo, da sabulu. Za su yi maraba ko ba za su yi maraba ba? To kwatankwacin da'awa kenan. Ku zo ku karantar da mutane. Dan haka matasa, duk inda kuke ku je ku saka ku karantar da mutane Al-Qur'ani, ku karantar da su sunna. To in aka hana ku, to a lokacin nan sai ku ce a'a, ba zai yiwu ba. Domin kowa yana baza kalankuwar shi, kuma a banmu mu bazata mu sunanta da'awa. To haka kifa, to a lokacin ne sai ku tabbatar da jihadi, sai ku ga Allah ya taimake ku. Ina fata an gane. Wannan shine daga cikin abubuwan da ya kamata mu tsaya mu karanta mu fahimta daga nan. Shi yasa kaga Allah ya taimake dan fodiyo. Allah ya tabbatar da daular shi. Har yanzu fa jama'a ƙarƙashin daular Usmaniya muke. Har yanzu a ƙarƙashin daular Usmaniya muke. Wannan ƙarya da aka zo aka yi ta 1914, aka ce wai an kafa wata ƙasa mai suna Najeriya. Su kansu da suka yi haka sun san munafunci ce, gata nan har yanzu ta gagara zaunuwa. Amma dan fodiyo ya kafa tun daga Dahomey, Benin Republic, har zuwa ina? Har zuwa Central Africa. Duk wannan daular sunanta Uthmaniya, a ƙarƙashin mutum ɗaya. Ba samu ƴan Niger Delta ba. Ba samu ƴan Niger Delta ba. Ba a samu wasu da suka balle ba. Kowa ya yarda adalci ake yi. Idan ka gama kiwon shanunka, sai ka zo ka killace su, sai ka tafiya ka kwanta ba mai gadi. Idan ka gama kasuwancinka, sai ka ja tamfol, sai ka rufe shagonka. Ba wanda zai zo ya maka sata. Tun daga ina? Tun daga Benin Republic, yamma kenan. har zuwa East Central Africa gabas kenan duk daular Uthmaniya ce karanta infaqul maisur adalci ne ya kawo haka me yasa yanzu dan wannan kurkukun da aka kira Najeriya an kasa zaunar da shi lafiya me yasa an kasa bashi ruwan da zai sha a lokacin dan fodiyo babu hukumar wutar lantarki babu hukumar ruwa ko kwada amma kowa ya sha ruwa ya koshi kowa ya shayar da saniyar shi da akuyar shi ruwa a lokacin babu sojoji irin waɗannan da tankokin yaki amma kowa ya rayu cikin me cikin aminci saboda akwai imani allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub da gurgurdan imanin ku da Allah da gurgurdan yadda zai zaunar da ku lafiya da suka yi imani da Allah mutanen wannan kasar a lokacin sai mutun ya taso baya tsoron kowa sai Allah sai ko zaki ko kura ta tare shi ta ci shi ko ta cinye mishi dabbobin shi amma yanzu fa ka isa ka tashi yanzu daga nan ka nufi Lagos sai kana dardar amma a wancan lokaci zaka taho ne kanka tsaye saboda haka matasa ya kamata ku fahimci yadda tsarin yake a daina rudaku da cewa za a kafa kungiyar jihadi za a yi jihadi a'a da'awa ake yi sai a kwana cikin shiri in ta faru shi kenan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu malan yace wa ba'da salasi 10 wa ba'da salasin wa 20 sanatan sanatin min ad-da'wati wal jihad bayan shekara 23 wadanda aka sha ana ne ana ad-da'wa wal jihad kuma ana kare addinin Allah don dole a hada da'awa da me da'awa da jihadi don ana cikin yin da'awar wani zai ce bai yadda ba nan ba muna karatu wani fitsarin yazo zai rashin kunya ba ba an ba kafiri kashi ba ba zauna lafiya an ci gaba da karatu ba to haka ake yi haka ake yi duk sanda ake da'awa za a yi to sai a me sai a kwana cikin shiri duk wanda yazo sai a bubbuge kafiri sai a ci gaba sai ita da'awa ta ci gaba haka ake yi ina fata an gane jaa al-qadrul mahtum sai ainihin kaddara wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ita sai ta zo al-musaddiq li qawlihi ta'ala wanda ke gaskata maganar Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ya zo ya dawwama bane shi ya zo ne a matsayin shi na manzo kuma kafin shi manzanni sun gabata sun wuce ma'ana ma jaza alal misli fa jaizun alal mumathil shi muhammad ba ya zo dawwama bane ya zo ne a matsayin dan isar da sako misali ka taba jin wanda aka aika ya je siyo kaza ya je ya zauna a wurin ashe akwai alamar duk wanda aka aika zai yi me zai dawo dan haka muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ya zo zama bane dan aike ne kuma kafin shi an samu wasu da aka aiko sun zo sun tafi shi ma me zai faru kenan shi ma zai tafi dan haka afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum yanzu nan idan ya rasu ko kuma aka kashe shi sai ku yi ridda kenan sai ku bar ainihin addinin ku ku koma yadda kuke a baya daga cikin fiqhun da zamu samu anan shine me shine akwai yuwar manzon Allah ya rasu akwai yuwar manzon Allah a kashe shi domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta mana ayoyin alqur'ani dangane da me siffar yahudawa me tace siffar su daga cikin sifofin su wa yaqtuluna anbiya bighairi haqq suna kashe annaba ba tare da gaskiya ba to ashe idan kun fahimci wannan da kyau jama'a mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dalili ce akan me akan ayi ridda ba kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce an samu nasara ba dalili ne akan cewa me ba an yi ridda kenan yanzu mutuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ko kisan da aka yi wa Sheikh Ja'far Mahmud Adam wannan dalili ne akan ahli sunna su watsar da sunna ba dalili bane domin waɗannan mutanen muke kwaikwayo su ne manzanni da mabiyansu yanzu nan Allah yana magana da mabiyan ne kai tsaye ce afa in mata au qutila yanzu nan a ce in ya rasu ko kuma an kashe shi ashe akwai yuwar ya rasu kenan akwai yuwar a kashe shi amma wannan dalili ne akan ku yi ridda ba dalili bane sai Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibaihi wanda diye ridda ya koma idda yake a da falan yadurra Allah shay'a, ba zai cuci Allah da komai ba, wa sayajizillahu shakirin, kuma Allah zai ci gaba da godiya ga waɗanda, wato Allah zai ci gaba da sakamako ga waɗanda ke gode mai. Mecece godiya ga Allah? Waɗanda suka fahimci sakon Allah, dama wanda yazo da sakon zai tafi, tafiyar ko za ta faru ne ta hanyar mutuwa ko kisa, don haka ta faru ba zai sa su bar sakon ba. Yo ai sadda annabi ya rasu, zamu zo mu ji mutane da yawa sai suka yi ridda. Sadda Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya rasu, da yawa ahli sunna sai suka watsar da sunna. Wannan dalili ne, wannan ba dalili bane. In dai har an yadda da sakon da yazo da shi, to kuma aka koma ana zaton to ai ba zai mutu ba, to abin tambayar kafin shi akwai irin shi, eh ina suke sun mutu, to ya akai su suka mutu shi ba zai mutu ba, tunda shi irin su ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To malam yake cewa wa ka'annama azlama aqu wa ka'annama azlamatid dunya inda hadha alhadith aljalal, ko jalil ne, ko eh jalal ne, aljalal. وكانما اظلمت الدنيا عند هذا الحادث الجلل, kamar kace duniya ta shiga cikin duhu sakamakon wannan ainihin wato al'amari da ya faru wanda yake mai girma ko kuma mai lullubewa. Wa kayfa la yakunu kadhalika, to ta yaya za a ce mutuwar manzon Allah ba za ta zama kamar duniya an dauke mata wuta ba? War rasulu sallallahu alaihi wasallama yaqulu, a halin manzon Allah cewa yake, idza asaba ahadukum musibatun, idan wata masifa ta samu ɗaya daga cikin ku, daga cikin masifa akwai mutuwar malaminka, mutuwar babanka, mutuwar ɗanka, ƙonewa ko ɓatan dukiyarka, duk wannan musiba ce. Allah ya kira mutuwa da mai alqur'ani, in asabatkum musibatul maut, maza Allah yake duk sanda wata musiba ta samu ɗaya daga cikin ku, fal yadhkur musibatahu bi, to sai ya tuna kuma masifar da ta same shi ta rashi na, ya gwada ya ga da masifar batar motar shi da masifar mutuwar manzon Allah wacce ta fi girma. Mutuwar manzon Allah ko sai gane ashe batar mota marare ne, da masifar mutuwar dan shi da masifar rashin manzon Allah wacce ce ta fi girma? Rashin manzon Allah, sai gane ashe mutuwar dan shi ko matar shi ko malamin shi ko waye nashi marare ne. Sai manzo Allah yace fa innaha, domin ita rasuwa ta a'zamul masa'ib, ita ce masifa mafi girma daga cikin dukkan masifu gaba daya, har masifar tashin kiyama bata kai masifar mutuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. Ina fata an gane. Karanta wannan hadisi, gashi malai yace ka duba littafin at-tabaqatul kubra a cikin mujalladi na biyu shafi na 275, sai yace وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ببن مالني العلامة الألباني يا إنغان تونا لتا في أتكين سلسلة الأحاديث الصحيحة رقمين دبو تايدة تريد تايدة شدة كنجوانا حديثي صحيحين. نحاك جماعة كنجا كي ننجزو منذان الله صلى الله عليه وسلم يانونا من مكوانتا دهنكلم ينزو دان الله ده متور منذان الله ده متور حسين وچيتا في جرمه. Mutuwar manzon Allah, da mutuwar manzon Allah da mutuwar sayyidina Ali wacce ta fi girma? Da ta manzon Allah da ta Umar wacce ta fi girma? Da ta manzon Allah da ta Fatima wacce ta fi girma? Da ta manzon Allah da ta Abubakar wacce ta fi girma? Da ta manzon Allah da ta Usman wacce ta fi girma? To yanzu kenan sai a bata rai a ce sai kowa ya rasa ran shi a ranar da Usaini ya rasu, saboda nuna wa Allah lalle mun ji jimamin wannan mutuwar. Amma ranar mutuwar manzon Allah ba za a dauki wannan matakin ba. Daga nan za a gane ƴan Shi'a ƴan oda ne. In nace ƴan oda su ne waɗanda kawai, yadda kaga dan primary in aka ce mishi PPP shi ba sai ya ce hure, kawai dan oda ne, oda ake bashi. Ma'ana abinda ake nufi shine yaushe kawai za a lankaya maka abu, ji abinda annabi yake cewa babu musiba mafi girma a duniya irin mutuwar manzon Allah. Wai ranar mutuwar sayyidina Husaini, sai a dauka wannan ita ce ranar da tafi kowace bala'i a duniya, dan haka kowa sai jinin shi ya zuba, a kama ƴan tsaki ai ta tsungulun su, a kama kare a dakai a ce kowa sai ya ji jikin shi, yau fa Husaini ya rasu. To kenan mutuwar jikan tafi mutuwar dan kenan, mai tafi mutuwar kakan kenan. Kuma kafin manzon Allah ya rasu ya san Husaini kashe shi za a yi, ya san domin Allah ya nuna mishi duk waɗannan fitintunu za ku zo ku ji su nassin hadisin manzon Allah ya san za su faru amma menene mafita babu mafita manzon Allah ya ce ina ganin fitina tana sauka cikin gidajen ku kamar yadda ruwan sama ke sauka ruwan saman ya sauka yana shiga gidan sarki ko bai shiga yana shiga gidan talaka ka yi cefa ne ko baka yi cefa ne ba sai ya shiga ka rufe kwano ko baka rufe ba sai ya shiga fitinturin da suka zo sai da suka shafi kowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ishara zuwa ga wannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah ni na yi mafarki fa gaba na ya fadi wani abu daga ya fito daga ɗakin ka ya shiga ɗakin Fatima ya shigo ɗaki na manzon Allah ya ce ki kwantar da hankalinki Fatima za ta haifi ɗa ne ke zaki yaye dan ki renan shi haihuwar Husaini ce wata rana kuma manzon Allah yana zaune sai ya ga yana hawaye lafiya sai ya ce kasa ce gata nan malaika Jibril ya kwaso min a inda za a danna jika na Husaini a yanka duk waɗannan fitintunu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da su amma manzon Allah ya fashe da kuka ya ta birgima yace to ai ta cin zalin ƴan tsaki da ƴaƴan agwagi waɗannan abubuwan muna ga mu kuna ga kamar almara ne ku saurari shi'a ku ga abubuwa ne muke faɗi a hankali mutane su fahimta lokacin da a cikaji nake wa'azi wajen shekara 19 da ta wuce ina cewa ƴan shi'a na cewa duk ranar tasu'a da ashura a sanya bakaken kaya a fito ana zanga-zanga sai suka je suna wa'azi lokacin a masallacin dariƙa suna cewa kaji albani yana sharri a ina ake haka yanzu ta faru ko bata faru ba muka zo karatun Bukhari a wannan lokaci nace ƴan shi'a ba sa wanke kafa a lalace aka ce sharri yake ga ƴan shi'a na wanke kafa lokacin da shi'a ta zo fa shikenan sai gashi na saboda haka mataki ne abin daga cikin matakan shine wannan rana ta Ashura haƙƙen tsaki da jarirai sai a ce sai an muntsinu kowa sai jikin shi ya gaya mishi yau fa Husaini ya rasu saboda yau ranar masifa ce dan shi akwai shegen al'umma ina fata an gane Allah ya kiyaye malam yace فلم يصب العالم العالم منذ خلق الله الخليقة بمصيبة أعظم من مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتبع جربت الدنيا دوات مصيبة من جرمى بتند الله يحل الجهل لتو دا مصيفة إرم مصيفة رمتور من ظن الله صلى الله عليه وسلم باب مصيفة دا تكيوانا جرمى فهذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قا فاطمة إرأى النبي دا كنشي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم قالت يا عند من ذا الله يرسل شواتي يا أبتاه ويو بابا أجاب ربا دعاه يا أمسكرا أبن جديش يا أبتاه ويو بابانا في جنة الفردوس ما أواه ما كو منشتنا الجنة الفردوس يا أبتاه ويو بابا إلى جبريل ننعاه ينزكما أن جبريل ينزو سيمي مشي جاجي يمشي جيماني مقايا مشي كارسو shine sai mai na'ayi mu ga wa jibril rasuwarka tunda ka rasu wannan hadisi sahihi ne al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitab al-maghazi babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallama wa wafatihi babin da ke bayani akan rashin lafiyar manzon Allah da kuma rasuwar shi hadisi na 4462 sallallahu alaihi wa alihi wasallama malan yace wa hadha anas ibn malik ga kuma anas dan malik wanda yake babban hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu shi ko cewa yake lamma kana al-yawmul ladhi dakhala fihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-madina ranar da manzon Allah ya shiga madina aba'a minha kullu shay'in a wannan rana sai da manzon Allah ya haskaka komai sai da muka ga hasken komai yawo muke komai waye annuri manzon Allah ya shigo lamma kana al-yawmul ladhi mata fihi yayin da ranar da manzon Allah ya rasu cikin shi tazo azlama minha kullu shay'in komai kuma sai duhu komai muka kalla kawai sai muga yana da duhu wama nafadna an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-aidi bamu kakkade hannayen mu daga kura ta kasar da muka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wa inna la fi dafnihi kai muna cikin halin rufe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hatta ankarna qulubana har sai da muka fara musun zukatan mu wato muka ga cewa ba ma cikin hayyacin mu a cikin riwayar Nasa'i wanda ainihin zamu zo mu ji ishara akan ta nan gashi wannan Tirmidhi ya fitar da ita Anas yace sai da muka rinka ganin cewa kamar hankalin mu ya tabu ranar da manzon Allah ya rasu suka ce sai suka rinka ganin kamar suna maye kamar suna cikin tabuwar hankali ma'ana sai da suka rinka yin wasu abubuwa suna musun anya suna cikin hankalinsu kuwa. Wannan hadisi al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito shi gaci nan a cikin Kitabul Manaqib, wato littafin da ke magana akan darajoji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, babu fadlin nabi sallallahu alaihi wa sallama, babu falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, lamba hadisi ta 3618, da kuma littafin Sunan Ibn Majah Kitabul Janaiz, babu wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, babu rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, hadisi na 1631. Jama'a, kun ji abin da Anas ya ce, wa hadha Abu Bakr yaqulu li Umar ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, shi ko Abu Bakar gashi bayan da manzon Allah ya rasu sai ya ce wa Umar, in talib bina ila ummi Ayman, mutafurin ummi Ayman wata dattijuwa ce mutuniyar kirki cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, nazuruha kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazuruha, kama yadda manzon Allah yake ziyara ta, muje mu ziyarce ta, muje mu gaishe ta. Kun ji jama'a, sahabbai sun rike amanar manzon Allah. Falamman tahayna ilaiha, yayin da muka kai gare ta bakat, sai ta fashe da kuka. Faqala laha, Abu Bakar da Umar suka ce da ita, ma yubkiki, me yasa ki kuka? Ma indallahi khairu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ai abinda ke wurin Allah shine alheri ga manzon shi, ma'ana manzon Allah da ya tafi wurin Allah, ai tafiya ita tafi alheri. Kina kukan manzon Allah ya rasu ne, ai kuma alheri ya tafi. Faqalat, sai ta ce, ma abki Allah akuna a'lamu anna ma inda Allah khairu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ba wai ina kukan ban san cewa abinda Allah ya ajiye manzon Allah a wurin shi yafi alheri bane, ba wannan ne ba, ba rashin sanin wannan bane, na san haka, walakin abki, ina kuka ne, annal wahya qad inqata'a min as-sama, wahayi ya yanke daga sama, mun daina samun sakon Allah, ma'ana an samu rashin sadarwa tsakanin mu da Allah kenan, Allah ya gama saukar da sako. Fahayyajatuhuma ala al-buka, wannan sai ya zaburar da Abu Bakar da Umar, sai ingiza su zuwa ga kuka, su ma sai suka fashe da kuka. Faja'ala yabkiyani ma'aha, sai suka fashe da kuka tare da ita, tana kuka suna kuka. Jama'a, kun ji wannan hadisi sahihi ne, al-Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin ainihin wato Kitabul Fada'il, Fada'ilus Sahaba, babu fadli ummi Ayman, babin da ke bayanin falalar ummi Ayman, hadisi na 2454. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam yace, wa hakaza, to haka fa kamar yadda kaji, intaqalat hadhihi an-nasmatu at-tayyiba, wannan rai mai kanshi mai mutunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya koma ila bari'iha, zuwa ga Allah wanda ya halicce shi, wa baqiya dinullahi fil ardi, addinin Allah ya tabbata a cikin duniya, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Jama'a, kun ji takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda kadan daga cikin abubuwan da muke fa'idanta anan sune abubuwan da muka fadi. Allah ya aiko manzon Allah ne don me? Don a gyara duniya. Na ta ahlus sunna, wallahi akwai hikimar da Allah ya tayar da ku a Najeriya, akwai hikimar da Allah ya fitar da ahlus sunna a Najeriya. Da a ce Allah bai fitar da ahlus sunna a Najeriya ba, wallahi musiba ta faru. Saboda haka daraja ce ta faru ga Najeriya, alheri ne. Ka je wasu kasashe ka gani babu wata da'awa da ake kira ahlus sunna gaba daya, ba a taba jin wannan da'awar ba. A nan Afrika suna nan, duk abubuwan da kake jin labari wai ne gaske ne, jita-jita ne, sun faru a jahiliya, su suke da sunan musulunci. Na fatar an gane, daraja ce kenan. Aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja ce. To da manzon Allah ya zo me yayi? Yada da'awa. Kenan ahlus sunna kuma sai ku tashi ku yada da'awa. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi me yayi? Kokari ye wajen tacewa da tantance addini, da kokarin hada kan al'umma akan wannan tataccen addinin. Annabi bai ce a zo a hadu dan ayyawa a je a tunkari zalunci ba, annabi bai faɗi haka ba. So da haka wannan nazariyar da ake kawo muku, nazariya ce ta yaudara ƴan Shi'a da yaudara ƴan Brothers da kuma barbarai yanyawansu, cewa a daina magana aqida, a daina magana hadisi ya inganta ko bai inganta ba, a zo a hada kai, in an yi nasara a zo a tace. Ƙarya ne. Ku je ku tambayi ƴan Taliban menene ya faru. Wannan na daga cikin nazariyar ƴan Taliban a kasar Afghanistan. Aka ce a manta da komai ba komai bane, a zo a hada kai. ana hada kan tafiya tayi tafiya sai kuma suka fara yakan malaman su su kalbuddin da sauransu sai suka kore su daga kasar saboda tafiya ce aka taho zaka ga ɗan taliban ana tafiya cikin tafiyar karaukar jihadi sai ga wani yana shan taba ko a talbijin kake kallon su ana nuno sai kaga ɗan taliban ga bindiga aniji zai je jihadi ga kuma taba yana sha sannan ga bakin jahilci a cikin su saboda haka jama'a mu abinda muke cewa mu mun zo ne mu kwatanta da'awa irin da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam ku rabu da mu da tunanin maslahar ku bata dame mu ba ku rabu da mu da tunanin yadda kuke tunanin za a yi nasara a yadda Annabi ya yi nasara haka zamu kuma zamu yi nasara dan fodiyo da ya biyo Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi nasara mu ma mun ba haka zamu yi nasara kuma inda muka gane nazariyar mu za ta yi nasara ita ce dan fodiyo ya bi irin dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallama ne wanda da yace dan fodiyo yayi bid'a ƙarya yake dan fodiyo sunna yazo da yazo kuma sunnar ta ce wayi rinka yi akan tataccen tafiyar ta tafi aka karantar da mutane da aka ki wannan tataccen sai ya tashi ya yaki maguzawan da musulmin da suka ki abi tataccen sannan kuma ya tashi ya yaki waɗannan sarakunan azzalumai saboda sun hade kai akan sai dai a hana wannan tafiyar dan haka jama'a ku je duk waɗannan ƴan kungiyoyi da suke ba ku sha'awa wallahi ba sa ba mu sha'awa a bakin komai cewa za a zo ai kaza za a zo ai kaza ana ganin a saurara kaza a'a kuran nan wasu suka zo suka same ni su sun kafa kungiyar jihadi ne su yanzu suna kokarin hadin kai ne tsakanin ahlus sunna suna kokarin kaza ne nace to amma kuna tacewa kuna karantar da mutane shin kun je kun koyo ilimin da manzon Allah ya koyar kuna karantar da mutane saboda haka ya za ku zo ku fara gini daga dan boto ya za ku zo ku fara kafa kwano sannan ku ce a zo a fara foundation ku ne kuskure ku fara daga kasa tukuna amma abinda mutane suke gani sai su ga cewa to har yaushe za a yi haka shine innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba haka Allah ya ce musu suna ganin yaushe za a ce wai sai an tsaya an koyi addini an tace sannan a karantar da mutane wannan tataccen to ai kafin nan mutane sun lalace na'am ya kaka samu dalibai a ABU suna nan an dauke su yanzu ba su wuce wata ɗaya ko wata biyu ba da za su karanta medicine su ne likitocin da za su yi operation nan da shekara 10 ko 20 mai zuwa haka ne ko ba haka ba to amma an suka ce yaushe ne har ga rashin lafiya ta cika gari za su ce sai nan da shekara 5 ko 7 an yi graduating ɗinsu sannan za su zama likitoci za ku sai je ainihin makiriya wa samu shi wukake irin abin da kuke kenan shi yasa za ku ga duk wata nazariya da ta taso a Najeriya sai da ta lalace saboda wai ana ganin akwai wata hanya wadda ba irin wadda manzon Allah ya bi ba wadda za a kai ga cin nasara dan haka jama'a ku ba da muhimmancin karatu da karantar da mutane gyara aqida da gyara imani sanar da mutane ingantaccen ilimi na addini da rayuwa sannan da tunanin cewa haka ake rayuwa lafiya kar wanda ya tunanin tashin hankali ko yaki to amma in wani ya bujuro muku da yaki fa dama Allah ya ce ku zama cikin taka tsantsan sai ku tashi ku bubbuge shi sai ku ci gaba da zama lafiya a yi karatu ka dubi ABU an dauki daliban suna nan suna karatu in wani ya ga cewa carry over yayi mai yawa sai ya ce a yi rayuwar a kona makaranta ba haka suke yi ba ba abinda mu sani nasu ba duk dalibin da kaji yana cewa a yi rayuwar sai an kona makarantar da wallahi sai dai a rufe je kaka same shi ya jifin shi ya sauka ne je kaka same shi carry over ne mai yawa in ba makarantar ta ci gaba ko rashi za a yi dan haka sai ya ce a yi rikici a kona makarantar in aka gane haka sai a yi me sai a kama shi sai a horar da shi sai a kore shi sai makaranta ta ci gaba da zama yaya lafiya a ci gaba da karatu haka ake da'awa amma a zo a fassara muku cewa ai rayuwar shine addini yawo da bakaken kaya da yawo da zanga-zanga da kaza shine addini ba wannan ne asalin addini ba asalin addini shine zama lafiya ake ai ta karatu ai ta ilimi ai ta bautawa Allah wannan zai bada dama ai ta bincike ana gano abubuwa na kimiya da fasaha da ci gaba ya ake kaza ya ake kaza ya ake kaza sai ga al'umma sun rayu cikin jin dadi to in wani yazo yace san wannan al'umma ba za ta ci gaba da rayuwa haka ba sai a tashi a bubbuge shi wajen bubbuge shi din nan in ya kai ga zubar da jinin shi to Allah ya halatta shine Annabi kaga ya kashe mutane 70 tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bai taba kama mutun ya kashe ba sai a wannan lokaci dan haka sai bude baki yace mutumin da yafi kowa shan azabar Allah a ranar alkiyama shine wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi. Me yasa? Saboda a tsaida adalci kasa ta zauna lafiya. Lokacin da annabi ya ci kasar Makka, an saki tsaida yaki, sai yace daga yau yaki ya zama haramun har kiyama ta tashi a wannan kasa. Ni ma dan wani lokaci ne aka halatta mini shi. Dan haka jama'a, haka rayuwa take. Zamu ci gaba da karatun tarihin nan kamar yadda kuke ji jama'a. Nan ya takaito mana tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Domin asali kar ku manta, littafin ya zo ne dan ya bayyana mi al-ahdathu tarihiyya min wafatin nabi. Daga rasuwar annabi ake so a dauko tarihin, ba daga haihuwar shi ba, amma saboda tarihin ya dadi shine aka danyo shimfida game da haihuwar shi. Amma zaka ga daga sadda ya rasu, to annan ne zaka ga ana bude tarihin. Haka zaka ji yazo ya ce maka al-faslul awwal khilafatul khalifa Abubakar as-Siddiq min sanata 11 ila sanati 13. Gashi nan sai ya ce maka tamhid, sai fara kawo tarihin menene ya faru bayan rasuwar sayyidina Abubakar as-Siddiq, bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a, anan zamu saurara insha Allah, sai kuma mun sanar da karatu, babu karatu a gobe insha Allah ta'ala. Abinda ake cike, ana kokarin shirye-shiryen da gyaran wuraren karatu ne na sharh sunna, kamar yadda muka faɗi ranar Asabar insha Allah za a ainihin ci gaba da karatun na sharh sunna, amma sai an yi muqaddima.